sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Lahadi, wanda ta yi daidai da 3 ga watan Oktoba, shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu mu kuwa a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Arande tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Jiya Asabar dubunnan mata sun yi zanga-zanga a birnin Washington a farkon zanga-zanga kasa baki daya, da nufin yaki da ra'ayin masu ra'ayin mazan jiya don kuntata damar zubar da ciki. Dabban magoya bayan shugaban kasar Tunisia Kais Saied sun yi gangami a babban birnin Tunis yau Lahadi don nuna goyon bayan su kan dakatar da majalisa da kuma yin alkawarin sauya tsarin siyasa. Wani kamfani na Birtaniya ya ce ya haɓaka gwaji mai saukin sarrafawa wanda ake ɗaukar yawon mutum wajen gano ko mutum yana da coronavirus wanda ke haifar da COVID-19.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarin. A bangaren rahotanni kuwa, muna ɗauke da rahoto akan makomar demokaradiyya a nahiyar Afirka.
Ba a iya cewa akwai wata kala ta demokaradiyya wanda ya cancanci Europe, America ko wanda ya cancanci Afrika.
Masana kuwa na ganin cewar mafita ɗaya ce idan an shirya magance taɓarɓarewar tsaro a Najeriya da makota. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama. Bayan nan kuma muna tafi da shirin mu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkan mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Jiya Asabar dubunnan mata sun yi zanga-zanga a birnin Washington a farkon ranar zanga-zanga kasa baki daya, ta hanyar rike kwalaye masu rubutun jiki na zaɓi na kuma ƴanci na, da nufin yaƙi da ra'ayin masu ra'ayin mazan jiya don kuntar damar zubar da ciki. Lokacin da ake fama da shi a Amurka ya zama mafi muni tun lokacin da Texas ta zartar da doka ranar 1 ga watan Satumba da ta haramta kusan zubar da ciki tare da fito na fito a kotuna da majalisa. Amma tare da 'yan zanga-zanga jama'a har zuwa yanzu, kwanaki biyu kafin kotun kolin Amurka wacce ke yanke hukunci na ƙarshe kan wannan takaddama za ta sake zama, kusan kungiyoyi 100 sun kira ga masu kare haƙƙin zubar da ciki da su fito su yi amfani da muryoyinsu yadda za a ji su gaba zuwa gaba. Dubban magoya bayan shugaban kasar Tunisia Kais Saied sun yi gangami a birnin kasar yau Lahadi don nuna goyon bayan su kan dakatar da majalisar da kuma yin alkawarin sauya tsarin siyasa da ayyukan da masu suka saki kira juyin mulki. An kira zanga-zanga a tsakiyar birnin Tunis don mayar da martani ga zanga-zangar da aka yi a ƙarshen mako biyu da suka gabata a wuri guda don nuna adawa da ayyukan Saied. Ana tsammanin zai wuce yawan mutanen da aka samu a baya. Masu zanga-zanga sun daga tutocin Tunisia kuma suna dauke da alluna da ke nuna adawa da enada, jam'iyyar masu kishin Islamu mai matsakaicin ra'ayi wacce ita ce mafi girma a majalisar kuma ta kasance babbar mai adawa da Saied. Shugaban ya jefa Tunisia cikin rikicin tsarin mulki a watan Yuli ta hanyar dakatar da zaɓaɓɓen majalisar, ya kori firaminista tare da ɗaukar ikon zartarwa. Wani kamfani na Birtaniya ya ce ya haɓaka gwaji mai saurin sarrafawa wanda ke ɗaukar yawon mutum wajen gano ko mutum yana da cutar coronavirus wadda ke haifar da COVID-19. Kamfanin mai suna Batek ya faɗi a cikin wata sanarwar gwajin nasa cikakke ne kuma bai taɓa dawo da sakamako guda ba daidai ba a cikin rukunin gwajinsa. Wannan yana da muhimmanci don dawo da rayuwa kamar yadda aka saba a baya, in ji kamfanin. Vertigo ya ce manufar kamfanin ita ce tsara gwajin da mutane ba za su damu da amfani da shi sau da yawa a mako ba. Ana iya samun sakamakon gwajin cikin mintuna 15 in ji kamfanin. Yanzu yanzu ne ba a fitar da gwajin ga jama'a ba tukunna yayin da ake ci gaba da yin ƙarin gwaje-gwaje, amma Vertigo yana neman amincewa don sayar da shi kai tsaye ga jama'a.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun mu kai ga kashi na biyu kuwa, bar mu leka jamhuriyar Niger. Inda wata kungiyar rajin kare demokradiyya ta shirya wata muhawara a bainar jama'a da nufin gano nau'in demokradiyya da ta tace da kasashen yankin Sahel. Sakamakon lura da yadda har yanzu demokradiyya galibi a kasashen Afirka ke cikin yanayin tangal-tangal. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma rahoton da ya hada muna.
Shekaru sama da 30 bayan da kasashen Afirka suka rungume demokradiyya a matsayin salon mulki, bayanai na nuna har yanzu haka ta kasa cimma ruwa a mafi yawancin waɗannan kasashe, musamman na yankin Sahel, inda juyin mulkin soja ya zama tamkar wani ruwan dare. Mafari kenan kungiyar Alternative Espacito yayin ta shirya wannan taron muhawara da nufin zakulo kalar demokradiyyar da ta fi dacewa da waɗannan kasashe. Ayan da take gabatar da lacca, malama a jami'ar Tawa Dr. Khadijatu Gazibo ta bayyana cewa rashin baiwa 'yan kasa damar shiga a dama da su da rashin darasa tsarin ra'ayoyi mabambanta ta yadda bangaren masu rinjaye da na 'yan adawa za su mutunta juna da rashin bin doka na daga cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu a kowace irin demokradiyya. Dan siyasa mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum, Mamman Sani Adamu a tasa laccar ya yi waiwaye akan ainihin tushen demokradiyyar farko a tarihin duniya.
A l'origine, il y avait une démocratie directe. Les citoyens se réunissaient dans l'agora.
Yana cewa a can tashin farko, tsarin da aka fara shimfidawa a kasar Girka shine jama'a kan taruwa a wuri guda domin tantaunawa akan dukkan wata magana da ta taso domin tsayar da shawarwarin da suka dace. Abinda ke nuna dukkan 'yan kasa matsayin su daya. A ƙarshen wannan taro an fahimci cewa babu wata kalar demokradiyyar da za a kwatanta a matsayin wacce tafi dacewa da wannan ƙasa ko waccan, abinda ke nuna mutunta ka'idodin demokradiyya ita ce hanya mafi a'ala wajen gudanar da mulkin da zai samu karɓuwa a wajen 'yan ƙasa. Kakatu Dagwani na daga cikin shika-shikan wannan haduwa.
Ba a iya cewa akwai wata kala ta demokratiya wanda ya cancanci Europe, America ko wanda ya cancanci Africa. Balle a ce a Sahel demokratiya kaza ce ake. Yana kowace iri ce ta demokratiya. In ya zama to aka da 'yan siyasa in ba su aiki da dokoki game da wannan demokratiya ba za a je zuwa gaba ba. Kowace ce tana iya ta zama a Africa ko a Sahel, amma sai da sharadi shine 'yan siyasa wanda su ya zamanto regul da jirgin su yi respektashi. In ba di ka'idodi na wannan siyasa ba, to kowace iri ce kala ce ta demokrasiya aka kawo sai ka gani abun bai tayya.
Kungiyar Alternative Espacito yanda cibiyar kasar Netherlands mai ayyukan bunƙasa demokradiyya sun ayyana shirin ci gaba da tsara irin wannan muhawara sau guda a kowane wata don waye kan al'umma game da sha'anin tafiyar al'amuran ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Wani bom ya tashi a kusa da kofar masallaci a Kabul a babban birnin Afghanistan, inda ya kashe fararen hula da dama, in ji kakakin kungiyar Taliban a yau Lahadi. Mutane sun taru a masallacin Edgar don yin addu'o'i ga mahaifiyar kakakin kungiyar Taliban, Zabihullah Mujahid. Babu wanda ya dauki alhakin tashin bom din. A yayin da kungiyar Taliban ta mamaye kasar a tsakiyar watan Agusta, hare-haren da kungiyar masu adawa da kafa daular Islam a Afghanistan ya karu. Kungiyar ISIS na daukar Taliban a matsayin makiya. Daga ƙarshe, yar shugaban Philippines Rodrigo Duterte za ta tsaya takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2022, kuma mai taimaka mahaifinta na tsawon lokaci wanda ya shigar da takarar mataimakin shugaban ƙasa zai zama mataimakiyarta. in ji rahoton ABS a yammacin jiya Asabar. Sarah Duterte a yanzu ita ce magajin garin W, birnin uku mafi girma a Philippines, kuma a ranar Asabar ta gabatar da ƙuri'arta na sake tsayawa takarar magajin garin. A baya ta ce ba za ta yi takarar mukamin na ƙasa a shekara mai zuwa ba. Labarin ABS ya hada rahotonsa ne kan hirar da shugaba Duterte da wani ɗan jarida mai watsa shirye-shirye kai tsaye bayan da ya sanar da ya ritaya daga siyasa ranar Asabar, yayin da yake rike babban abokin adawar Senator Christopher Bone don gabatar da takarar mataimakin shugaban ƙasa.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu je ga sauran rahotanni. A ɗan shekarun baya-bayan nan Najeriya ta yi ta fama da matsalar taɓarɓarewar tsaro, wanda masana ke alakantawa da rashin bibiyar shawarwari na manazarta da ƙwararru a fannin. Kanal Abubakar Ɗangiwa Umar, tsohon gwamnan soji a jihar Kaduna, ya shaida wa muryar Amurka cewa idan har mahukunta sun shirya kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar, to akwai mafita guda.
Babu noma, babu kasuwanci, babu communication. To jama'a da wani suke yau nake jin an ce wai an fara bada tallafi ga jama'a Zamfara. To wani irin tallafi za su iya ma mutanen Zamfara, banda kawai ka ba su kasuwancin su, ka ƙara musu na tsaro, su kare su, neman ma kansu tallafi. Amma yau ana zaune a ce ka raba abinci, to in ma kana su masu wannan kidnapping din da bandit sai ka hana su ɗaukar wannan abinci, in ka kai mutanen shinkafi abincin nan misali da za su iya ba su anshe shi, tun da babu jami'an tsaro. So ni abin da ke gani ya kamata a zauna a yi tunani, gwamnati ta rinka tuntuɓa waɗanda suka san abin da ya daidai a yi a kan harkar insecurity ɗin nan, yadda za a shawo kansa. To in ba haka aka yi ba kuwa ina tabbatar maka sai dai a ci gaba da kaura da kai.
To ana iya cewa a yi ita wannan matsala sai an bi ta amfani da ƙarfin tuwo ne za a iya magance ta, koko akwai wasu hanyoyi da kake gani za a iya bi domin a magance ta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci?
Akwai hanyoyi da yawa. Yanzu misali ka ji yadda gona zai ce ai shi ba zai yi sulhu, in aka kauce mutane ba za a biya kuɗin fansa ba a an so mutum. Wannan daidai ne, don in ana biyan kuɗin fansa ɗin nan za a ga cewa mutane kila ba za su bar irin wannan, ba za su ɗauka cewa wannan wata sana'a ce mai riba. To amma in ba za ka biya kuɗin fansa ba, ko kuma ba za ka yi dialogue da waɗannan mutanen ba, to ka tabbatar da kana da ƙarfin tuwon da za ka an so, ko kuma ka hana tun farko ma a ɗauki mutum. Amma matsayin haka ɗauki mutum yana hannun kidnapper, to ya za ka an so shi? Duk da muke ji ana cewa ai an laɓa ba an je an samu inda suke an kwato, to saka ka aka yi ban cewa kai laye za na gare ka da kabace ka je kwato mutum, ko kuma ka yi amfani da soja ne? In ka yi amfani da soja, to ka gaya mana mutum nawa aka kashe lokacin da aka amsa wannan mutanen da aka kama, ka gani? Saboda haka akwai magana a zauna a tattauna a san yadda za a shawo kan matsala, amma dai babban abin shi ne a tabbatar da cewa tun farko ma irin kamar yaran nan da ake ɗaukewa ba a ɗauke su ba. Amma matsawa ka ɗauki yanzu misali kana da yara wajen 90 'yan yawun ɗin nan, saka ka za ka yi ka an so su daga hannun bandits ɗin nan, ba kashe cikin yaran nan, ba kashe wasu, ba kashe bandits ba, ka gani? Saboda haka a tabbatar da cewa akwai ƙarin hana kauce mutane, sannan kuma kamar yadda ake cewa magana su sulhu da sauransu, wannan duk akwai hanyoyi iri-iri da hana cewa a kauce mutane in the first place. Amma matsawa ka ɗauki mutane, to ina ganin cewa da wuya fa in ba an je an yi sulhu da mutanen suka ɗauke su ba, ko kuma an ja su kuɗi, amfani da ƙarfin soja bayan ɗauke mutane yana da wahala. Duk da yake muna jin suna cewa wai an kwato mutane, kuma ni yanzu nake so su jami'an tsaro don Allah don Annabi su rinka faɗin gaskiya a abin da ya faru, don lalacewa a ce yau an da koya ma soja ko ɗan sanda ƙarya, a ce wai an ɗauke mutum, a ce sojoji sun shiga su yi wani dabara sun ansa mutum. To ai da ji mutane abin da ake cewa in shi ne faɗi mahaukaci ne, shi ne ji ba mahaukaci ba ne. To amma doctor, ai babban abin da za a yi shi ne cewa a dawo a bibi ƙasar na fashin wani ya faru, ya faru, you know, daga masu mulki ɗin su rinka zama suna tuntuɓar jama'a me yake faruwa yau ga ƙasa ta zama mutane suna cikin halin kakanake ko wanda bai son ya yi abin nan shiga cikin irin wannan hanya ta banza in dai babu abinci ba hanyar da za ka samu abin da za ka ci da iyalinka ka san da ka fara wani tunanin shiga cikin irin waɗannan miyagun hanyoyi ɗin.
Kanar Abubakar Ɗangiwa Umar kenan tsohon gwamnan jihar Kaduna. Daga batun na tsaro sai mu leƙa jihar Gombe inda ake gudanar da shagulgulan cika shekaru 25 da kirkirar jihar. Abokin aikinmu Abdul Wahab Muhammad ya zagaya babban birnin jihar domin jin ta bakin jama'a ko akwai wani abu da za a iya cewa jihar ta ƙara da shi cikin waɗannan shekaru. Musamman a bangaren ci gaban al'umma da demokradiyya.
An yi kirkiro da jihar Gombe daga jihar Bauchi kimanin shekaru 25 da suka shuɗe a zamanin mulkin sojoji. Daga cikin bukukuwan da aka gudanar don wannan ranar sun haɗa har da addu'o'i da jawabai da kuma wasan wuta da aka gudanar a wasu wuraren cikin garin. Alhaji Yadima Abdullahi Sarkin Bai na Gombe yana daga cikin waɗanda suka yi fafutukan neman jihar Gombe ya yi bayani kan wannan batu.
Muna alfahari da jihar mu tana ta fi da kuma abubuwan da babu mai tsammani za mu samu ba. Mu muna ganin kwalliya ta biyan abu ne nan Gombe muna da university kashi hudu har airport muke da shi inda alhazanmu za ta yi da Gombe sai Madina kuma yaranmu maza da mata yanzu yar mu ce take Amina take deputy secretary general na United Nations. To ai wannan abun alfahari ne kwarai da gaske.
A jawabinsa da ya gabatar da al'ummar jihar Gombe gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammad Inuwai Haya ya ce al'ummar jihar murnan ganin wannan rana mai tarihi sannan ya ci gaba da cewa
a takaice sako bai wuce na taya murna wa dukkan al'umma bisa ganin wannan rana muhimmiya wanda ba kowa ne ya samu gani ba. Ko mun gode Allah da cewa mun ga ranar kuma mun ga yanayin da al'umma duka suka nuna muhimmancin wannan rana. Wannan shekara 25 da jihar Gombe ta zo din sun zo da fuskoci ko kuma sun zo a wani yanayi wanda ba mai daɗi sosai ba amma dai alal haƙiƙa kowa ya tsaya ya waiwaya baya an tuno kuma an yi shagali kamar yadda ya kamata a yi kuma yanzu ma kafaɗi ana yi sannan kuma mun sa ƙasar gabaki ɗaya cikin addu'a. To wannan duka abubuwa ne da za a yi la'akari da su saboda haka ina taya sauran al'umma gabaki ɗaya murnan ganin wannan rana sannan kuma haila yau ina mana murna ganin cewa an samu nasarori da dama ko dan da yake a wasu gurare an samu kalubale kuma ana kai amma dai alal haƙiƙa ai ba za a ce za a haɗa yau da baya ko jiya ba.
Na kuma ziyarci dai daga cikin wuraren da aka keɓe don gudanar da wasan wuta. Na kuma zanta da mutane da suka yi dabibi don ganin yadda tattatsun wuta ke cilluwa zuwa sama.
Yawun gaskiya ya ƙayatar saboda mutane daga cikin gari ma suna zuwa nan kallon.
Kun taɓa ganin irin wannan abu a nan ba?
Ba mu taɓa gani ba.
Ranka gaskiya na ji farin ciki ba da shi nan ba.
A matsayina na kori ne zo na Shamaki Ward. A gaskiya ne yanzu tattatsun wannan taro na wasan wuta wanda ba a taba sanin sa ba a arewacin Najeriya wanda yau kuma ga shi na cikin garin Gombe ana ga shi da mun kaji da a TV ko mun kaji da a kasashen waje.
Suna na Kamar Garba Tela Yarwa Gana Wadil Gombe. Kwarai akwai abubuwa da muka gani na ci gaba yanzu dai ba walwala don mutane da yawa sun shiga halin haula'i na rashin kuɗi a aljihun mutane ga kuma tsadar rayuwa ta yawa.
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Gombe a Najeriya.
A sauraro kada dai a shagala har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk wasu batutuwan da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen sadarwa ta yanar gizo. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagora shirin. Madalla yayin Najeriya ta cika shekaru 61 da samun yancin kai daga Turawan Ingila da suka yi mata mallaka. A wani bangaren kuma sama da shekaru 20 kenan da kasar ta samu ci gaba wajen amfani da kafofin sadarwa ta wayar salula a kasar. Shin wasu irin ci gaba waɗannan kafofi ko ma kamfuna suka kawo a kasar da ma ƴan kasar baki daya? Zuwa yanzu wasu irin alfanu Najeriya take samu daga gare su? Wasu irin tasiri suke da shi a rayuwar ƴan kasar ta yau da kullum? Shirin matasa a duniyar gizo ya tattauna da ƙwararre kan sha'anin kimiyyar sadarwa, injiniya Yakubu Kasim Yakubu.
Farko dai za mu fara bayani akan nasarori da aka samu a bisa harkan sadarwa. Na farko da za mu yi la'akari da su shine an samu ƙarin buɗin tattalin arziki saboda mutane da yawa sun samu aiki, wanda da kamfanin sadarwa guda ɗaya ne kawai muke da shi a Najeriya, Nitel, kuma aiki a Nitel ne wani da wani, yadda dai irin aiki irin su NNPC da sauransu haka yake. Amma yanzu ayyukan nan ya samu kuma mutane da yawa matasa sun samu abin yi. Za mu iya kasance kashi da yawa akwai wanda za su samu suna aiki da rabi da kamfanin sadarwa kamar MTN, Airtel, Satellite, Glo, wanda kuma za su samu suna aiki da vendors ne. Vendors ne kamar masu kere-keren kayan da ake amfani da su na sadarwa kamar irin Ericsson, Motorola, Huawei na China, ZTE da sauransu. Sai kuma akwai subcontractors, kuma subcontractors nan kuma haka in ka je su da jibiya za ka samu kuma suna da yawa. Misali akwai wanda suke supply mai, akwai wanda suke samar da lantarki, akwai kamfanin batira, akwai kamfanin masu buga research card. Abun ba zai yi zafi ba zai girgi ba. Alfani da kuma samun tattalin arziki da aka samu yana da yawa, wanda matasa da yawa sun samu aiki sun samu abin yi idan aka duba daga wannan. Kuma an samu wayewa sosai, wanda da banda kamfanin nake kuma shi kamfanin nake din ma kawai landline ne, kawai landline ne kawai ake wannan da shi. Aka zo aka tan ci gaba aka samu shi wancan 090 din nan, wanda shi kuma kin ga ba da digital bane ba kuma da gidanka. Kuma wannan lokaci kowa ne da wani ma za ka gani a hannu. Idan kika duba inda abin ya dinga hawa da farko lokacin da aka bude digital a Najeriya, din kar kawai mu 30 ake kai line waya.
Ni ma na tabbaci haka.
An ci gaba. Yawwa, to yanzu ga kina an ci gaba, an ci gaba, an ci gaba tun har kyauta ana bani. In ya gama tsada, in ya gama tsada ya dinke tsada yake naira 100. To idan aka duba akwai irin ƴan commercial din nan da sayo, ƴan kasuwa a kowane gari idan aka je za a samu cewa akwai wanda yake shi ne kamar jami'i wannan kamfanin, wanda yake sayar muku da kashi kenan, wanda yake sayar da sim card din. Kuma ki duba wurin ko wurin masu cajin waya, tunda yanzu wutar lantarki ba wai yana da yawa bane a Najeriya, za ki ga akwai masu wurin cajin waya, akwai masu akwai wurin da banda masu cajin batiri, akwai masu gyaran waya. Yara idan kika shiga kasuwa ko da gari kika ji ki samu akwai irin abin da kike da jefan bila ke ana sai da batiri, ana sai da accessory to AC charger. Abubuwa dai ba zai girgu ba, alfanun yana da yawa ba zai girgu ba. Kuma an samu ayyuka, ya tauke talauci, ya cire matasa da yawa akan titi wanda ba su da abin yi sun samu abin yi.
To idan muka kwatanta kanmu da irin kasashen da suka ci gaba, za a iya ce mun samu ci gaban da za mu kwatanta kanmu da sauran kasashe?
A'a, har yanzu da saura. Bambancin kuwa shi ne idan ka ɗauki ƙasa, yanzu ka ɗauki kamar ƙasa kamar Amerika ko Jamus ko Birtaniya, bambancin kamfanin sadarwa tsakanin Najeriya da irin wannan kasashe da suke ci gaba kuma kamar maganar wutar lantarki. Kin ga su suna da wutar lantarki isasshe, amma mu a nan yanzu ba yadda za a yi a ce site kamar irin wannan karafunan tawa sun nan kenan da ake da shi zai yi running, an yi amfani da shi awa 24 a kan lantarki ba shi yiwa. A yanzu akwai ƙasar da an yi shekara 20-30 a taɓa ɗauke musu wutar lantarki ba, amma mu nan kowane rana kowane gari ko a Abuja ne ko a cikin villa kake za a ɗauke wuta. Banda haka wani lokaci wurin da za a zo taka diesel din ya ƙare, site din dama yin kin san technology yadda muke, kin ga su ba su zai ba ta yin ma irin namu. Mu namu yanzu ne sai ta yi hybrid, akwai abin da sai hybrid za a saka solar panel, a saka batira, a saka diesel da generator. Kamar inda nake aiki a ƙasar Borno, kusan kashi 80% na site dina da nake wannan din su ba sa amfani da wutar lantarki, suna amfani da diesel ne kawai da batira. To lokaci diesel din zai ƙare, ga kuma yanayi na tsaro.
To da yake ka yi batu akan abin da ya shafi tsaro kuma ka tako jihar Borno, to idan muka duba jiha kamar Katsina da kuma Zamfara suna daga cikin jihohin da aka dakatar da harkokin sadarwar su, wanda irin koma baya ko kuma kalubale hakan ya haifar ga al'umma waɗanda zuwa yanzu an saba da harkar sadarwa ta fannin cinikayya da kuma sada zumunta.
Dace kafofin sadarwa nan da aka yi a wayannan jihohi zai shafi tattalin arziki idan kika lura yanzu masu harkar kiwon nan kuma suna amfani da internet ne kuma suna an hada su ne da kamfanin sadarwa masu harkar tura kuɗi masu harkar gaishe-gaishe banda magana wani ne kira wani wani kira wani ne san abin da ake idan ka duba shi ta hanyar sadarwa zai jawo cika amma ni ba kwararre bane akan tsaro saboda haka ba zan yi bayani cikakke ta gefen da kuma alfanu ta gefen gaba ba amma dai ta gefen al'umma da kuma tattalin arziki wannan zai jawo cika yanzu kamar ni ba ni da maridiyo amma kuma duk labarai da kika sani ina sauraron shi a waya to kaddara kana wannan jaha tun da na farko ba za ka saurari wannan labarai dukan ba na biyu masu harkar cinikayya duk harka yanzu ya sai da kawai ana yi direct ne wasu daga waya wasu kuma da katin ATM ne wasu da wannan kuma dukkan wayannan da kika gani suna da alaka da kamfanin sadarwa sai kuma babban shine zai jawo rashin aiki ga matasa kamfanin sadarwa za su yi asara dan akwai sadin da ake samu yana ana iya samun miliyan 10 miliyan 15 kowane wata wani har yana cin hasko nan wannan dogon lokacin da kake asara ne ga wannan kamfanin sadarwa idan aka dawo da shi tattalin arziki din ga zai rage ta haraji da Najeriya ma take karba daga wayannan kamfanin kenan
ina muke so mu ga kanmu musamman ma a fannin sadarwa
da sauran kasashe a fannin sadarwa shine na farko shine a samu cikakken tsaro da zaman lafiya a kasa wannan shine wanda yake da yana da muhimmanci sosai kuma shine ma mafi muhimmanci because in ba zaman lafiya ba abin da za su yi na biyu a samu ingantaccen lantarki wanda idan aka samu ingantaccen lantarki mu zai rage mana kashe kuɗi wajen maintenance na site din nan
to Allah ya sa mu dace muna godiya da wannan dama da ka ba mu ka zanta da kai
ni da godiya ga Sanjiya Allah kuma ya zauna da kasar mu lafiya Allah kuma ya ƙara mana ci gaba a kasar mu Najeriya
gaba ɗaya kuma sauraro a nan za mu naɗe tabarman shirin na wannan makon yanzu dai a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirye shirin ke mana fatan alkhairi sai mako na gaba da yardan Allah peace salam
da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
jiya asabar da bannan mata sun yi zanga-zanga a birnin Washington a farkon ranar zanga-zanga ƙasa baki daya ta hanyar rike kwalaye masu rubutun jiki na zaɓi na kuma ƴanci na da nufin yaƙi da ra'ayin masu ra'ayin mazan jiya don kuntar damar zubar da ciki lokacin da ake fama da shi a Amurka ya zama mafi muni tun lokacin da Texas ta zartar da doka ranar 1 ga watan Satumba da ta haramta kusan zubar da ciki tare da fito na fito a kotuna da majalisa amma tare da ƴan zanga-zanga jama'a har zuwa yanzu dubban magoya bayan shugaban kasar Russia Kai Said sun yi gangami a birnin kasar yau Lahadi da nuna goyon bayan su kan dakatar da majalisar da kuma yin alkawarin sauya tsarin siyasa da ayyukan da masu suka saki kira juyin mulki an kira zanga-zanga tsakiyar birnin Tunis don mayar da martani ga zanga-zangar da aka yi a ƙarshen mako biyu da suka gabata a wuri guda da nuna adawa da ayyukan Said ana tsammanin zai wuce yawan mutanen da aka samu a baya
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku wato karfe 6 agogon Najeriya Niger Cameroon karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni amma kamun mu sallama da ku bar mu mika sakon murna da fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri murnar haihuwa da Allah ya albarkace shi da ƴan uku ta da fatar Allah ya musu albarka ya kuma samu dace kana ƙarshe muna taya Alhaji Abubakar Abdullahi Kilgori murnar nadinsa a matsayin dallatin Kilgori wanda uban kasar Kilgori Dr. Muhammad Jaffi Kilgori ya nada a yau tare da fatar Allah ya ja zamanin dallatu yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel sai taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu ni ne naku Yusuf Aliyu Harandi ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar kowani lafiya. Peace. Salam.